إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wata za ta shiga addinin musulunci? Tilasta ki dole amincewa ki da yardaki. To zan gaya miki abinda ake faɗa idan za a shiga addinin musulunci. In kin amince kin zama musulma. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abinda kika ce cikin harshen Larabci na yadda na aminta, ba wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta sai Allah shi kadai mahaliccinmu. Kin yadda da wannan? Kika ce kin amince daga yau Annabi Muhammadu manzon Allah ne, bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Alkur'ani. Kin yadda da wannan? Kina wani addini da? To kika ce daga yau kin amince cewa Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To wannan shine musulunci. Daga ina kike?
Madaki.
Unguwa ce a nan garin Gombe? Me sunanki?
Justina.
To Justina, a ci gaba da kiranki Justina. Wanda suna kike so? Tace maimakon Justina a da, yanzu a dinga kiranta Aisha. To Allah ya miki albarka, Allah ya tabbatar da ke a musulunci. Kina yin karatu? Baki a karatun boko? Aikin me kike? A ina? Okay, a wani supermarket kike yin aiki? To yanzu akwai bukatar ki ci gaba da yin karatu. Za mu yi kokari mu samo miki makaranta, kuma akwai bangaren mata da muke da su waɗanda za su koya miki addinin musulunci, don ki yi addinin musulunci da ilimi, sannan su baki shawarwarin yadda za ki gudanar da rayuwarki a musulunci ba tare da kin fuskanci matsala ta tattalin arziki ko ta ilimi ko ta iyayenki ba. Muna fata Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya. To mata kuma aiki ya same ku, sai ku je ku zauna ku karantar da Justina a da, Aisha a yanzu. Allah ya tabbatar da mu a musulunci. Yau muna yammaci na Juma'a wanda ya zo 12 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yazo 17 ga watan 6 2016. Muna nan dai a farkon suratul Baqara cikin aya ta 3. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
من أتكم بياني أكن صفوفن المتقين waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan Qur'ani hudan lil muttaqina, shiriya ne ga masu tsoron Allah. Sai Allah ya siffanta su da siffofi guda 6. To waɗannan siffofi guda 6 mun yi bayanin siffa ta 1 shine al-iman, mun yi bayanin siffa ta 2 shine iqamatus sala, za mu kuma yi magana akan siffa ta 3 wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ya ce su ne waɗanda suka yi imani da gaibu, duk abinda Allah ya faɗa wanda ya bada labarin za a yi ko ana yi ko yana zuwa gaba sun yadda sun amince. Sa'un labarin nan ya shafi Allah akan kansa ko ya shafi halittunsa. Sannan muka yi bayanin cewa wa yuqimuna salata, suna tsayar da sallah akan lokaci, da dukan bayanin da muka yi akan sallah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, sannan suna ciyarwa daga shashin abinda muka azurta su. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, sune dai waɗanda suke imani da abinda muka saukar zuwa gare ka na Al-Qur'ani da Sunna. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, da kuma abinda aka saukar gabaninka na At-Taura da Injila da Zabura da sauran littattafai suhufi Ibrahim wa Musa. Wa bil akhirati hum yuqinuna, kuma sun sakankance cewa akwai lahira, akwai rayuwar lahira, akwai gidan lahira. Ulaika, masu irin wannan siffa, ala hudan, suna kan shiriya, min rabbihim, daga wajen Allah mahaliccinsu. Wa ulaika, waɗannan humul muflihuna, su ne masu rabauta. Waɗannan su ne siffofi guda 6 da Allah ya siffanta muminai ko almuttaqina da shi. To mun yi bayani akan 1 al-iman, mun yi bayani akan 2 iqamatus sala, sai wa mimma razaqnahum yunfiqun, suna ciyawa min daga ma razaqnahum, abinda muka azurta su, yunfiquna, suna ciyarwa. Allah ya yabi muminai da cewa suna ciyarwa daga shashin abinda Allah ya musu arziki da shi. Dama duk wani arziki daga wajen Allah yake, duk wani arziki Allah ne ya mana, dan shi ne ar-razzaqu, mai azurtawa. Duk wani arziki kuma daga ina yake? Daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala llahi rizquha, babu wata dabba da take yawo a ban ƙasa face arzikinta yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Daka shi ne mai azurtawa, duk abinda muka gani arziki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. shi sa Allah ta'ala yake cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, da Allah zai yalwata ya buɗe arziki ga bayinsa ta kowace fuska yayyawa, to labaghaw fil ardi da sai su yi barna a ban kasa. Wanda haka Allah ta'ala ya yabi mu'minai wa min ma razaqnahum yunfiquna, suna ciyawa daga, shi yasa bai ce duka ba, tunda ka tashi ciyawa ba duka zaka bayar ba, shi yasa min tab'idiyya, domin a rage yawan abinda zaka ciyar ko abinda zaka bayar. To malamai sun kasa wannan ciyawa da Allah ya yabi mu'minai da ita ta fuskoki guda uku. Fuska ta farko shine ciyarwa ta wajibi, ciyarwa ta wajibi, wannan ciyarwa ta wajibi ta hada kai ka ci da kanka, domin Allah bai yarda in ya maka arziki ka bar kanka da yunwa, ko ka bar kanka da kishirwa, ko ka bar kanka cikin ragga ko cikin tsummokarai ba. Allah yana so ya ganka fes, ya ganka tas. Idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matallahi wa baraka binan alayka wa rahmatuhu, idan Allah ya baka arziki to aga wato kai ma ka amfana da wannan arziki da Allah ya baka, to wannan nafaka ce ta wajibi ka ciyar da kanka. Sannan na biyu, ka ciyar da iyayenka, idan kana da iyaye tsofaffi waɗanda ƙarfin su ya ƙare, to wajibi ne ka ciyar da su, ka tufatar da su, kai musu sutura, kai musu magani, ka kula da inganta rayuwarsu da kyautata musu. Sannan na uku, in kayi aure, matanka da suke ƙarƙashin aurenka wajibi ne ka ciyar da su, ka shayar da su, ka tufatar da su, kai musu kayan kwalliya, ka siyo musu kayan tsafta, ka siyo musu, ka sama musu mahalli, ka kula da lafiyarsu da iliminsu. Wannan wajibi ne idan mutum yana da iyali ya ɗauki nauyinsu. Sannan na hudu, idan kana da ‘ya’ya, waɗannan ‘ya’ya su ma wajibi ne ka ciyar da su, wajibi ne ka tabbatar cewa sun ci sun ƙoshi, sun sha, sun yi sutura, ka kula da maganinsu, ka kula da iliminsu, ka kula da sauran buƙatunsu na wajibi da na mustahabbi. Duk wannan nafaka ce ta wajibi. Na biyar, wajibi ne wato ka ciyar da addininka gaba. Mutum yayi wani abu wanda zai taimaka addinin musulunci, shi sa Allah ta'ala ce wato waɗanda suke ciyarwa fi sabilillah, yana yawan faɗan wannan fi sabilillah, a tafarkin Allah, kenan addini yana da wani rabo ko yana da wani kaso daga cikin arzikin da Allah ya maka. To sannan akwai ciyarwa ta kyautatawa, wacce ta hada da taimakawa danginka, da taimakawa abokanka, da maƙotanka, da kuma sauran marayu, da talakawa, da dukkan masu buƙatu. Shi yasa Allah ta'ala da aka tambayi manzon Allah a ina ake kashe kuɗi, sai Allah ta'ala ya ce yas'alunaka maza yunfiquna, nan ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna, to yas'alunaka maza yunfiquna قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. كنت قال الله يا فتحان يويب دابير دعكي كشيكوئي. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير خير أنا شيني كوئي وإنه لحب الخير لشديد. Mutum mai tsananin son kuɗi ne. To Allah ta'ala ya ce qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, ka fara da iyayenka. Allah ta'ala da tausayi ya ce a fara ciyar da iyaye, a fara shayar da iyaye, a fara yi wa iyaye tufafi, a fara gina wa iyaye gida, a fara sai wa iyaye mota, a fara kyautata rayuwar iyaye. Su ne suke da haƙƙi a cikin dukiyarka, in ka samu ka fara kyautatawa iyayenka. Sai Allah ta'ala ya ce wal aqrabina, sannan makusantanka, wanda kuka hada uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya, da dangin babanka da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babanka, da dangin uwa wacce suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babarka da kuma kai wanda kuke shakikinka da li'abdinka da li'umminka da ƴaƴansu da kuma kai kanka da ƴaƴanka da jikokinka da tabakunnanka duk waɗannan aqrabina ne duk suna da alaka da kai wal yatama sai Allah ya ce maraya ma yana da haƙi a cikin kudin nan a dan tsakuro a bashi dan haka marayu su ma Allah ta'ala ya ambace su cikin waɗanda za a bawa dukiya ashe da muka kafa komiti na tallafawa marayu ta bangaren ilimin su da tallafawa marayu ta bangaren lafiyar su da tallafawa marayu ta bangaren tufafin su da tallafawa marayu ta hanyar inganta tarbiyyar su da tallafawa marayu wajen koya musu sana'a da tallafawa marayu wajen kula da dukiyar da aka ba musu gado da tallafawa marayu ta inda wani ya cinye musu dukiya mu gurfanar da shi a gaban kotu ga lauyoyi na muna da su su a fito musu da haƙƙin su ashe wannan aikin aiki ne wanda Allah ta'ala ya masa rijista da haka kafin mu je mai rijista kungiyar marayu Allah ya mata rijista tunda ya ce kudin da za a kashe sai Allah ya sako marayu a ciki su ma a ba su wannan kudi kuma annabi ya karfafa wannan cewa duk wanda ya dauki nauyin maraya ya saka shi cikin ƴaƴansa yana kai shi makaranta yana ba shi magani bai da lafiya yana kula da tarbiyarsa da cinsa da shansa to Allah ta'ala zai masa makotaka da annabi a cikin aljanna kaga ku karshe ba ma wai shiga aljanna ba a unguwar da annabi yake sallallahu alaihi wasallama anan za a aje ka ka san ku nan ne kol kolin aljanna to kawai dan ka kula da maraya saboda muhimmancin kula da maraya shi sai Allah ya ce wal yatama sai ya ce wal masakin da kuma talaka wanda ba cin yau ba cin gobe ko talaka da abinda zai ci dan kadan ne iya cin yau ko ba na gobe ko kuma kwana biya kare irin waɗannan talakawa suna buƙatan a cikin dukiyarmu mu dinga yayyafa musu daga dukiyarmu mu dinga gutsira muna ba wa talakawa sawun talakawan nan makotanmu ne talakawan nan ƴan uwanmu ne talakawan nan ƴan garinmu ne talakawan nan ƴan ƙasarmu ne talakawan nan duk inda talaka yake musamman waɗanda kawaris tabi'iyya ya fada musu irin wanda yaki ya fatattako su daga yankunan su suka zo suka fake a cikinmu irin waɗannan suna buƙatan agaji suna buƙatan taimako wani an tarwatsa gidan uban yayi gabas ƴaƴan sun yamma uwar ta yi arewa ta za su haɗu saboda haka suna buƙatar tallafi suna buƙatar taimako suna buƙatar abinci da sutura da magani da sauran kayan more rayuwa sannan akwai waɗanda irin ruwa ya cinye musu gurare ko aka yi gobara ta ƙone musu kaya ko kuma irin ƴan kasuwa da suka gamu da ibtila'i na gobara da aka yi tayi kwanan baya a cikin kasuwanni to irin waɗannan ƴan kasuwan suna buƙatar a yi musu gidauniya a ba su tallafi domin su haɓaka jarinsu su ci gaba da kasuwancinsu da irin waɗanda irin ruwa ɗin nan ya yi ambaliya ya rushe musu gidaje da irin waɗanda aka yi gobara ɗin da irin waɗanda kuma fari ya afka musu su ma kayan gonansu ko dabbobinsu ko aka yi wa mutum sata ko aka yi masa fashi ko aka yi masa ƙwace ko ya gamu da wani ibtila'i to duk waɗannan suna buƙatar tallafi da agaji daga cikin dukiyar da Allah ya bamu shi yasa ce wal masakina wa banis sabil sai Allah ya ce matafiyi ma wanda tafiya ta ratso da shi cikin garinku guziri iyanke masa bai san kowa ba shi yasa aka dangana shi ga hanya aka ce dan tafarki to irin wannan shi ma yana buƙatar tallafi yana buƙatar agaji yana buƙatar a hada masa kuɗi a bashi komai wadatarsa kuwa a bashi domin ya kai garinsu wannan shi ma yana cikin hanyoyin ci da kuɗi to Allah ta'ala bayan ya faɗi waɗannan hanyoyi guda biyar sai sake maimaita su yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina sai yace wa atal mala kun ji an faɗi kuɗi ƙarara daloli da sterling pound da da euro da naira da dala da riyal karara waɗannan da muke saka a jihunnan su Allah ya kama sunan su wa atal mala ya fito da kuɗi ya bayar ala hubbihi kana son kuɗin ka fito da shi ka bayar zawul qurba wal yatama wal masakina wa bana sabili was sa'ilina wa fir riqabi waɗannan ji Allah ya ce a kashe kuɗi anan a kashe kuɗi a wajen zawul qurba dangi da ƴan uwa da makusanta a kashe musu kuɗi wal yatama Allah ya ce a dai ba wa marayu wal masakina a ba wa talakawa su ma a ba su kuɗi wal yatama wa bana sabili da wanda guziri yanke masa a lokacin tafiya was sa'ilina da wanda suka shiga halin kakanikayi hatta kai su suna tambaya dan wasu kan fassara sa'ilina anan da masu roko wasu kan fassara da mabarata to gaskiya addinin musulunci bai yadda da roko ba bai yadda da bara ba dan cai ma in mutun yazo maka roko ka ɗebi ƙasa ka hambuda masa sannan kuma bai yadda da bara ba yace duk kudin da aka baka na bara kaci sai kai amansa ranar alkiyama kuma duk mutumin da ya mai da bara sana'a zai tashi ranar alkiyama fuskar sababu nama ko ɗaya diya ƙwarzane naman ya cinye kuma yana cewa ɗayanku ya ɗauki gatari ya ɗauki igiya ya tafi daji ya sassaƙo itace ya siyar ya kare mutuncinsa ya fi ya tafi bara a bashi ko a hana shi don haka an kasa mabarata kashi biyu akwai wanda bara ta zama musu larura bara ta zama musu larura saboda wataƙila ga su da larura ta rashin lafiya kuma ga rashin wanda zai taimaka musu to anan ne gwamnatoci za su fito a ware irin waɗannan masu ciwo da larura ba ƙarfafa da ƙananan yara ba shi ƙaramin yaro kawai a maida shi gida ya je ya ci gaba da karatun addini da na zamani dan ba a san baiwar da Allah zai masa abinda zai zama a gaba ba shi kuma ƙato lafiyayye a bashi wato fatanya a bashi fatanya a ce a koma gona shi ko mai larurar da aka san ba zai iya sana'a ba ba zai iya aiki ba to irin wannan sai ai tsari a aje su a gidajensu a dinga yanka musu albashi duk wata dan suna da haƙƙi a cikin dukiyar gwamnati a dinga ba su to wannan shine tsarin da ya kamata ai kasashe da dama haka suke yi shi yasa ba za ka ga kabilu da yawa suna barace barace ba mu ne muka shahara da bara kuma hanyoyin da ba su da kyau wanda muke bi wajen tara kuɗi ko neman kuɗi malamai sukan ce guda biyar ne na farko akwai raraka na biyu akwai tumasanci na uku akwai roƙo na huɗu akwai bara sannan kuma na biyar akwai maula waɗannan ya zama mana kamar halitta mun mu suke duk inda muka yi ƴan roƙo ƴan bara ƴan maula ƴan tumasanci ƴan raraka to me bambancin waɗannan abubuwa guda biyar ita raraka mafi yawa mutanen ƙauye suka fi yi wa mutanen birni kana da ɗan uwa a ƙauye kuma baka zuwa ana zumunta ya san kana da ɗan kuɗi to sai ya siyo kazarsa guda ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon yadda ya ga zai fita sai kuma ya auno geransa ko wakensa kwano biyu ko uku ya ɗan ɗaure a buhunsa sai ya ɗoro a ka ya taho gaishe ka kai da gani ka san tarko aka ɗana ma da wannan ya lissafa kazarsa ta kaza ce geransa na kaza ne wakensa na kaza ne in ya zo ya zo ya gaishe ka ai Alhaji na zo ne wallahi mu gaisa to alhamdulillah ka zo lafiya alhamdulillah duk su dangi su dije su indo su wai duk suna gaishe ka da ana gaishe ka to alhamdulillah sai daga buhun a gaban ka yace ai ga dan wannan ma a shiga da shi kuma kaza sai an dan matsa ta tai kuyas kuyas yace a shiga da ita gida saboda haka sai a shiga da shi gida kai kuma dai ai ka san yadda za ka yi ko saboda haka sai ka dan samu 2500 ko 10,000 sai ka ce to ga wannan a gaishe su to sai ya lissafa ya fidda na kazarsa ya fidda na wakensa ya fidda na geransa ya gariban nawa ya samu to shi yasa wani idan ya miƙo kazar ko waken ko geran zai tafi bai ji ka ce ga kaza ba sai ce Alhaji zan koma ko sai ya tafi sai sake da assalamu alaikum zan wuce to alhamdulillah a gaishe da su dije da su indo ya ce to bashi Allah in ya sake ya kwana su ce bai faji ba ina ji bari in koma sai sake da ce af na manta buhun a karɓo min buhun sai ka kwace to Alhaji sai kuma yaushe alhamdulillah sai an jima so yake ka zura hannu a jiwu ka kawo wani abu ko ka ce a dan duba wata riga mai kyau an wanke an goge ka ce a bashi to sai ya lissafa ya ga zuwansa birni bai yi asara kazarsa ba bai asara geransa ba ya ci riba wannan ita ce raraka ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo so da ita maula ai ana nuna maka kamar yau ne aka dan shiga wani hali wani ma da mukullin mota wani ma da kudi a ajihunsa zai zo ya fito maka da 20,000 ya ce wallahi wata bukata ta tashi ake neman 30,000 ni kuma 20 gare ni ga su wallahi Alhaji kawai 10 za a cika mu ce to ba komai tunda dai ka ga mutum a mota ka ganshi fes ya karya hula dora ta a gaban goshi ya sha su tati kaga ai ba za ka dauka ƙarya yake ba kace to in ka dora 10 to 10 ka sai a soke ta sai a sake zuwa gidan wani da wannan 20 din ko a ce maka an tashi wallahi yau kasuwa ba kanta wallahi yau wata order mun kai wata miliyan kaza amma rike mana kuɗi nake so koda 100,000 ne a bani ba matsala to kai kuma da ganin sa mai mutunci mai kamala sai ka dan yanko na abaka ba su to ƴan maula sun fi zuwa a irin wannan sifar ko su zo maka a sifa ta tausayi akwai wanda muka kama shi sai samu hanta sai idandaka in ya dandaka hanta sai dora ta akan kaurinsa sai sa bandeji ya nannade kagan aka nannade hanta za ta dinga tsafo da jini to saboda haka sai kaga ciwo gashi sai yana kuma tafiya yana dingishi da sanda sai ce maka wallahi asibiti zashi ga ciwon nan jiya ya hana shi bacci kaza 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 saboda haka a taimaka ga likita ya rubuta kaza kaza a kati saboda haka sai tausayi ya kama ka sai ka kawo wani abu ka bashi akwai wanda ba taɓa zo mana da jini a leda ya ce abin da ake nema mai biyu leda biyu kuma gashi ya sai leda ɗaya ya samu leda ɗaya yake son a bashi kuɗin da zai sai ɗayar da sauran irin wannan wani ya zo ma da kati wani ya ce matarsa tana asibiti yanzu haka rangaranga tana ɗakin tiyata saboda haka duk waɗannan su ne ƴan maula to na uku su ne ƴan roƙo su ko masu roƙo su ne za a ce ya kai mugun madambaci ya kai zaki ya kai kura ya kai damusa ya kai mugun dawa mai ƙaho a tsakiya ya kai shahu ya kai mikiya duk a nemi dabbobin dawan nan duk a haɗa ka da su sai kai wanda ka fi kaza sai kai mai kaza an ci an taɓa zuwa gidan wani jauro sai ya ce mai roƙon ya ce ya kai sarkin fulanin duk duniya duk shanin duniyan nan naka ne jauro ya girgiza kai ya ce gaskiya ne ce to gobe da safe ka zo ka karɓi sa ce ka amma na gode ya dinga yabo ya dinga yabo da sassafe ko sai gashi ya zo karɓar sa tare da shi a zaune yayi ta yabo yayi ta yabo ya gaba a tashi an ɗauko sa ba sai ce a alƙawarin da aka yi min jiya ne na zuwan karɓa ya ce na me fa ka ce za ka bani sa ya ce to gaskiya na ce zan baka sa amma da na faɗa haka ka ji daɗi ya ce ƙwarai da gaske ya ce to ƙarya nake yi kai ma da ka ce min sarkin jauren duk duniya ka ce min ni ne mai shanin duk duniya ƙarya kake amma na ji daɗi to shi ne kai ma nema ƙarya don ka ji daɗi shikenan ka ga mun fanshe to saboda haka ɗannan su ne to sai ƴan tumasanci su ƴan tumasanci an fi wa ƴan siyasa da sarakuna da masu kuɗi idan mutum yana da abokin faɗa ko abokin gaba to sai su je su ɗauko labarin gaba ɗaya rayuwarsa sai a zo a ce ana yin sallah kafin a shiga gida an shimfiɗa tabarma sai ce ai wani fa ya faɗa kwata kai kuma ka haba zauna to bismillah sai a zauna ai ta zuba ai wani ma yo wani baka ga kaka da shi wani ai kafi karfin sa ina wane shi ya buga da kai ai ta sukan in ƴan siyasa ne ai ta kawo ragowar ƴan jami'un ana ta sukan su, idan malamai ne a kawo ragowar malaman ai ta sukan su kana jin dadi, in mai kuɗi ne a ce ai duk kowa ya kare yanzu kai kake tashi kai ta jin dadi, to ƙarshen za a tashi an sha dare an yi hamma can wajen sha daya ce to alaji sai kuma goma Allah ya kai mu kaji me ya faru, kace a to shikenan ga dan wannan ai ce fa ne. To waɗannan su ne ƴan tumasanci masu taya masu kuɗi hira na zagin mutane, da masu taya ƴan siyasa da masu mulki hira ta cin mutuncin mutane don su ji daɗi an faɗi abokan gabansu da maƙiyansu da masu abin nan gogayya da su da masu gasa da su duk a nuna a kukkushe su su ji daɗi. To sai mai bara, shi mai bara dama wannan sananne ne, shi ne yake zuwa gidanka ko kan titi da kwanansa ko da hannunsa ko da jakarsa yana bara. To waɗannan hanyoyi guda biyar musulunci duk ya magance su ta hanyar zakka da waƙafi da sauran hanyoyin alheri da za a kyautata wa jama'a. Rashin yin waɗannan ne yasa talauci yayi yawa a cikin al'umma, har al'umma suke buƙatuwa zuwa ga irin waɗannan abubuwa na ƙasƙanci da wulaƙanci, wanda za ga da matan aure da yara su ma yanzu masu barar irin bara suke fitowa da ita. Yanzu wata mata sai ta hayo yaran unguwa kamar guda goma ko biyar, duk sai ta sa musu uniform na makaranta, sai kamar 11 dare yayi, hanyoyin da ta san manyan mutane da manyan motoci suna wucewa, sai ta je bakin danja ta tsaya, sai ta ce wallahi ji an babansu ne ya rasu, ta sa su a makaranta aka koro su. Kaga duk wani babba zai kishi kamar waɗannan yaran a ce an koro su a makaranta ba abin da za a biya musu, to sai a falla 20,000 10,000 a bata. Ita mun taɓa samun irin wannan, aka bincika ƴaƴa ne take ɗaukowa na mutane su ma suna cikin talauci, sai su ba ta ƴaƴanta tafi bara, abinda ta samu sai ta bayar, ba mu san ko awa-awa ake aunawa ko me ake yi, sai ta ba wa iyayen su ma kuɗin ƴaƴansu da suka bayar haya aka tafi da su bara. To kun ga wannan abin, sai fa mun shigo kamfaninnuka su shigo, bankuna su shigo, sun su suke tsotse mu, ƴan kasuwa su shigo, gwamnati ta shigo, masu kuɗi su shigo, duk a taru a ga yadda za a yi maganin barace-barace ta hanyar fito da hanyoyi na taimakawa a harkar ilimin addini da na zamani ɗin, da kuma koyar da sana'o'i, domin yara ƙanana da suke bara a kan titi hatsari ne ga makomarsu, hatsari ne ga makomar al'umma. To da haka wannan yana ciki. To sai kuma haƙƙin zakka. Haƙƙin zakka yana cikin wamin mara zakanahu yunfiquna, a fitar da zakka. Malamai sun kasa abin da za a fitarwa da zakka kashi goma. Kashi na farko da na biyu a cikin goman shine zinare da azurfa. Zinare da azurfa su ne asalin ƙarafa da ake yi wa zakka, amma yanzu tunda an koma canjin daloli, an koma canjin sterling pound, an koma euro, an koma dala, an koma dirham, an koma riyal, an koma naira, sai zama da waɗannan ake kiyasta abin da za a fitar wa zakka duk shekara, da abin da za a fitar wa zakka. Idan mutum ya mallaki kuɗi naira ta kai, ya kai 600,000 yanzu ko da 60 da wani abu nake ji, idan wannan adadin ya kai ya shekara a hannunka, to za ka fitar ka kasa 40 ka fitar da ɗaya, wato duk miliyan ɗaya ana mata zakkar 25,000. Duk miliyan ɗaya 25,000, domin 25 sau 40 shi ne miliyan ɗaya. Duk 100,000 ana mata zakkar 2,500. Saboda kan kana da 600,000 da ɗan wani abu, duk 100,000 sai ka fitar mata da 2,500. Kenan kwata miliyan zakkarta 12,500. Abin nan kai rabin miliyan 500,000, sai a fitar mata da 12,500. Miliyan ɗaya sai a fitar mata da 25,000. To anan akwai wanda zai ce ana bi na bashi, wani ya ce kuma ina bin bashi. To in ana bin ka bashi, za ka yi zakka mutuƙar ba bashin za ka biya ba. Anan ne da yawa ƴan kasuwanmu suka halaka, sai mutum an ce ya zakka, sai ya ce ai bashin banki nake juyawa, tunda bashi ne aka bani na banki, ai bai kamata na yi zakka ba. Bayan ko ya bada gidansa, ya bada wasu kadarorinsa a bakacin wannan kuɗin da yake juyawa, kuma wannan kuɗin ba mai da su za ka yi ba. Tunda ba mai da su za ka yi ba, duk shekara sai ka yi musu zakka, domin Sayyidina Umar shine ya fara magana akan cewa duk wanda ya san ana bin sa bashi kafin watan zakka ya kama ya biya duk masu bin sa bashi gaba daya. In ko ya bari watan zakka ya kama aka riga aka yi lissafi, to sai ya fitar da zakka kana ibiya bashi. Sannan wannan bashin ba wanda ake biya bane, bashi ne na yau da gobe, bashin banki, bashin kasuwanci. Akwai dan kasuwan da zai ce baya bashi, ai ka siyar da wani ne ka karbi wani, ka kai miliyan 1 a baka kayan miliyan 2, ka kai miliyan 10 a baka na miliyan 20. Da haka harkar gaba dayanta a cikin bashi ake yinta. Da haka bashi wanda ba biya zakai ba, in ko ka san bashi biya zakai kamar kana da miliyan 1 ana binka 500,000, to sai ya zama watan gobe ne zakka, ga kudin sun taru, to sai ka biya mutum 500,000 din sa. To in ka biya shi 500,000 bai kai zakka ba, shine babu zakka a kanka. Amma in ba biya zakai ba, bai tambaye ka ka bashi bashi ba, ko ba biyan bashin zakai ba, juyawa kake yi kuna raba riba, to wannan bashin da ake binka ba zai hana ka fitar da zakkar kudin da ke hannunka ba. Sannan na biyu, akwai wanda shi kuma yana bin bashi, to bashin da kake bi iri uku ne. Akwai bashin da za a iya baka duk sanda ka nema, irin wannan bashi in ka tashi hashi za ka lissafa a cikin kudin da za ka fitar da zakka. So da haka kana bin miliyan 10, akwai miliyan 10 a hannunka, in ka tashi sai kai zakkan miliyan 20. Idan ana binka miliyan 5, kana da miliyan 5 sai kai zakkan miliyan 10, kana bin bashin miliyan 5. Amma idan wannan kudi miliyan 5 wanda suke hannunsa na farko da ya tsiyace, kaga batun a biya ka ma babu, sannan kuma ba ka sa ran ma zai iya samu ya biya ka, to wannan dukiyar malamai suka ce ba za ka sa ta kai mata zakka ba, sai ka bari sai sanda ya samu ya biya ka. Duk sanda ya samu ya biya ka, annan ne malamai suka yi kauli uku. In an biya ka bashin da aka cinye ma, ya za ka fitar masa da zakka? Gashi ya zauna shekaru ba ka masa zakka. Wasu malaman suka ce ka kirga shekarun da ya yi gaba daya ka fitar da zakkar wannan shekarun. Wasu ka ce a'a ka fitar da na shekara daya kawai. Wasu ka ce a'a ranar da ya zo hannunka a ranar za ka lissafa, in ya shekara sai ka fitar da zakka. Amma a cikin maganganun nan guda uku, kaulin da ya fi rinjaye shi ne ka fitar da zakkar shekara guda. Haka ka binne kuɗi ko ka ɓoye kuɗi sai ka rasa inda ka ɓoye su, ka nema ka rasa, to su ma ba za ka yi musu zakka ba sai sanda ka gansu. In ka gansu sai ka fitar musu da zakka na wato shekara ɗaya. Haka nan kuma za ka iya wato fitar da zakka kafin lokacinta ma bai yi ba. Misali kana yin zakka a watan Ramadan, sai kuma ake tsananin buƙatar kuɗi a cikin watan Sha'aban, kaga saura wata ɗaya lokacin zakka ka yi, to ya halatta ka fitar da zakka tun a lokacin watan bai yi ba, domin ka taimaka ka ba jama'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi zakka ta shekara biyu a hannun Abbas, lokacin bai zo ba shekara biyu, aka ce ya fidda zakkar shekara biyu saboda ana buƙatar kuɗi za a yi amfani da su. Amma ka jinkirta har lokaci ya wuce, wannan ya saba wa ka'ida addinin musulunci. Da haka kenan, da wanda ake bi bashi, da wanda yake bi bashi mutukar ba karɓuwa ya ba, ba biya zai ba, dole ya fitar da zakka. Sannan akwai kuɗin yaro da kuɗin mahaukaci, kuɗin maraya da kuɗin mahaukaci. Sai uban yaro ya rasu, sai aka ɗauki haƙƙinsa miliyan 10 aka baka ka riƙe masa, to duk shekara sai kama wannan kuɗin zakka, domin haƙƙi ne akan dukiyar ba akan yaron ba. Haka mahaukaci ya haukaci aka ɗauki kuɗinsa aka baka, shi yasa Sayyidina Umar yake cewa ku dinga juya dukiyar maraya, ku dinga juya dukiyar mahaukaci, saboda wajibi a fitar musu da zakka, kada a ƙi juya su zakka ta cinye su. Saboda haka a dinga fitar musu da zakka, domin zakkar wajibi ne akan dukiyar ba akan wanda ya mallaki dukiyar ba. To haka nan mace mai kayan kwalliya, mata sukan sai gwalagwalai, wannan gwalagwalan mata da yawa ba sa yi wa gwal ɗin da suke sawa a wuya, da hannaye da na manjuwa da na ɗan kunne da na sarƙoƙi, ba sa musu zakka. In an magana sai su ce ai na kwalliya ne. To wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata a hannunta akwai awarwaro na gwal, sai yace kina fitar da zakkarsa kuwa? Tace a'a. Yace to ba kya tsoro Allah ya miki awarwaron wuta da shi? Raka anan sai ya nuna magana da malamai suka yi cewa gwalagwalan kwalliya na mata ba za a dinga musu zakka ba. Wannan hadisin ya rushe wannan maganar. Don haka ko gwalagwalan kwalliya ne in dai aka yi musu kima sun kai nisabin zakka, to wajibi a dinga yi musu zakka. Kuma mafi yawa gwalagwalan mata ajiyar kuɗi suke da shi. Idan bukata ta tashi siyarwa suke su yi bukatu, ya zama kamar urudin tijara ne. To haka nan kai kuma kai ma sai ka canza gwal, kake ajiyar gwal a matsayin kadara, wanda in an samu matsala za a siyar, to shi ma wannan gwal din sai an yi masa zakka. Haka nan gidaje an kasa su kashi uku. Gidajen da mutum ya siya wanda yake kwana shi da iyalansa, komai girman gidan da filaye da ka saiwa ƴaƴanka da matanka, duk wannan ba za a yi musu zakka ba, don ba a siye su don a siyar a ci riba ba. Haka nan mutum ya gina gidajen haya, yana karɓa haya din, to kuɗin haya zai dinga yawa zakka. Kamar duk shekara ana baka miliyan 20 a wancan gidan, to sai ka dinga fitar da zakka duk sanda ka karɓi miliyan 20 din nan, domin miliyan din ta shekara, don kuɗin shekara aka baka. Amma gidan ba za ka yi masa zakka ba. Ba za a ce ai gidan na miliyan 70 bane, duk shekara sai ka lissafa miliyan 70 kai zakka, ba a yi wa gidan haya zakka, amma ana yi wa kuɗin da gidan hayan ya kawo in sun kai nisabi a yi masa zakka. Albashi da ake ba wa ma'aikaci shi ma zai masa zakka idan in ya hada na shekara ya kai nisabi. Sai ka da albashinka duk wata ana baka 100,000, kaga a shekara za a baka miliyan 1,200,000, to sai ka fitar da zakka a cikin wannan albashi, domin ya hada shekara aka baka kuma gashi ya kai nisabi. Ko da kashewa kake yi kuwa, shi yasa wasu malaman suka ce ko da ba ajewa kake ba, dole ne duk sanda aka baka albashinka in dai ka hada na shekara zai kai nisabi, to ka dinga duk sanda aka baka 100,000 nan sai ka fitar da 2,500, kaga kenan aka shekara ka fitar da 25,000 kenan na miliyan 1, kuma ka fitar da 5,000 na 200,000. Sannan masu kiwon kaji, dazu nake karanta fatawa daga wato islamonline.com na su Dr. Salman Auda, cewa wata mata tace tana kiwon kaji da masu kwai da na nama, to kuma gashi da yawa, za ta yi zakka ko ba za ta yi zakka ba? Suka ce za ta yi zakka, domin wannan urudin tijara ne. Urudin tijara shine ba kazan za a wa zakka ba, kazan za a wa kuɗi gaba ɗaya. Idan ta shekara sai aka ga kazan nan ta kai miliyan 5, to shikenan sai a lissafa a fitar da zakkan miliyan 5. Za a iya bayarwa daga kajin, kuma za a iya bayar da kuɗin, saboda urudu tijara ne. Sun kawo dalilai sun fi 50 wanda suke tabbatar da cewa duk urudu tijara, ko da a ce irin su kaji din ne, sai dai irin na ci wanda kake ci kawai, kana kiwata kaji kana ci, ko sun kai miliyan, wannan babu zakka, don ba na siyarwa bane, ba na juyawa bane, ba na kasuwanci bane. Haka kawai kace saboda ina yawan siyan kaji, bari in yi gidan kaji in dinga ci, kullun a dauki 5 a yanka maka kai da bakinka da iyalanka, to wannan ba zakka, don na ci ne. Amma wanda kake na neman kuɗi, suka ce wannan sai an fitar masa shi ma da zakka. Duk wannan yana cikin zakka na dukiya wacce mutum ya mallaka. To sannan akwai zakka na uku da na hudu da na biyar da na shida, shine zakkar dabbobi, shanu, awaki, tumaki da raƙuma. Wannan dama zakka a fili take, ana fara zakka akuya daga 40, sai a bada ɗaya, ba katuwar ciki ba, ba ƙanƙanuwar ciki ba. Raƙumi ana fara zakkarsa daga ƙwaya 5, a bada tunkiya in ya kai 20, a bada tunkiya in ya kai 10, a bada tunkiya 2, in ya kai 15, a bada tunkiya 3, in ya kai 20, a bada tunkiya 4, in ya kai 25 sai a fara bada guda ɗaya. Saniya kuma zakkata takan fara daga guda 30. In ta kai 30 akwai wacce aka faɗi sunanta ƙwaya ɗaya da za a ɗauka a ciki a bayar. Kun ga wannan, an gama da wannan zakkar. Sai zakka na kayan noma. Kayan noma da kayan gona, wanda shari'a ta kawo hudu, da su ake kiyasta ragowar. Ta kawo ƴaƴan itace guda 2, su ne da inibi da kuma wato dabino. Sannan kuma ta kawo tsiro guda 2, da alkama da sha'ir. Da haka alkama da sha'ir su suke wakiltar duk wani tsiro. Da haka kakkace ai ban ji shinkafa ba, ban ji wake ba, ban ji dawa ba, ban ji maiwa ba, ban ji ibro ba, ban ji acca ba. Duk waɗannan suna da alaka da irin matsayin sha'ir da alkama. Da haka layin su ɗaya. Haka kuma dabino da inibi su kuma suna wakiltar duk wani ɗan itace da yake bushewa wanda ake maida shi abincin yau da gobe. Don haka su doya, su tumatiri, su tattasai, su albasa, duk waɗannan kayayyakin kai har rake, da rake ba a masa zakka saboda ɗan bakin gona ake yin sa. Amma yanzu a Brazil da wasu ƙasashe babban arzikin su shine rake. Har fetur din nan da ake samu shi ma akwai da ake zakkasa wa fir rikazil kumusu, an sa shi cikin rikazi. Asalin rikazi wato zamanin jahiliya akwai wata aƙida na cewa in mutum ya mutu to a samu kuɗi gwalagwalai a zuba a tukunya a aje ma a gabansa, wai in an tashe shi lahira an tambaye shi man rabbuka to sai ya buɗe tukunya ya nuna kuɗi, sai ya fanshi kansa da kuɗi. To da musulunci ya zo sai wannan aƙida ta rushe. Da aƙida ta rushe to duk wanda ya san ya binne babansa ko kakansa da tukunyan nan sai maza-maza ya je ya tone ya ɗauko tukunyar, wani ma ba kabarin ɗan uwansa bane sai ya je ya tone. To duk wanda ya samu wannan tukunya da kuɗin gwalagwalai a ciki sai manzo Allah ya ce wa fir rikazil khumusu, ka kasa biyar kai sadakar guda ɗaya ka ci guda hudu. Daka wannan rikazi sai malamai suka kiyasta duk wani ma'adini da ake tonowa a ƙasa wanda ake mai da shi arziki shi ma in mutum ya fito a gonarsa ko a yankinsa abinda zai sai ya dinga rabawa, idan gwamnati ta bashi izini ya mallaka a matsayin nasa ne to sai ya dinga rabawa biyar yana bawa al'umma ɗaya a matsayin sadaka. Idan ko gwamnati ta karɓe to gwamnati ita bata zakka don ba dukiyar wani bace, dukiyar al'umma ce gaba ɗaya. Bilhassani ma za a kashe wa al'umma dukiyar ne gaba ɗaya, kaga ba maganar gwamnati cikin kuɗin gwamnati ba a fitar da zakka, saboda kuɗi ne ba na gwamna ba, sai dai shi gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko chairman ko kansila ya fitar da zakka a cikin kuɗinsa da ya mallaka. Amma kuɗin local government da kuɗin jiha da kuɗin ƙasa ba a musu zakka, domin gaba ɗaya ma an ba da izini a kashe su ne akan abin da ya shafi maslahan al'umma, a samar da ruwa, a samar da wuta, a samar da hanyoyi, a samar da gidaje masu rahusa, a samar da tsaro, a samar da lantarki, a samar da aikin yi, a samar da ilimi, a samar da lafiya. Duk waɗannan buƙatun na yau da gobe nan ake sarrafa kuɗin gwamnati na baitul mali. Kun ga wannan shi ma yana cikin wa min ma razaqnahum yunfiquna, abinda muka azurta su da shi suna ciyarwa, kuma ciyar wannan mutum ya yi ta da dadin rai. Domin Allah ta'ala ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura, ba ma neman wata gudunma ko wani taimako daga gare ku. Da haka kenan wa min ma razaqnahum yunfiquna والذين يؤمنون بما انزل اليك. الله yace wawun din nan wawul atf ne ala almugayara, mugayaratu sifa, ba wasu ne daban ba, su ne dai ake bayani akan su. Allazina yu'minuna bima unzila ilayka, wanda suka yi imani, mun yi bayanin imani dogo. Bima unzila ilayka, me aka sauka wa annabi, akwai qur'ani, akwai hadisi qudsi, akwai hadisin nabawi, waɗannan duk saukaku ne daga Allah. Sai dai alqur'ani lafazuhu wa ma'anahu min Allah, hadisi lafazuhu min annabi ma'anahu min Allah, hadisi qudsi lafazuhu wa ma'anahu min Allah wan nabi muballigh. Kisa a ce qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasulu, ko qala rasulullah fi ma irwihi an rabbihi, saboda shi ma ruwaya ne. To duk waɗannan ukun sun shiga cikin ma unzila ilayka, wa ma unzila min qablika ya shigar da lillitafan da Allah ya saukar. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Da haka duk littattafan da Allah ya saukar mun yi imani cewa na farko dai Qur'anin littattafan nan suna cike da gaskiya, na biyu duk labaran da suka zo a cikin su wanda Allah ya faɗa gaskiya ne, duk hukuncin da Allah ya adalci ne, sannan littattafan sun zo ne domin su gyara al'umma, kuma annabawa sun isar da su, at-taura ce, zabura ce, injila ce, suhuf Ibrahim wa Musa da ma sauran littattafai da Allah bai gaya mana waɗanda ya saukarwa ba, to duk mun yi imani da su. Amma ta ɓangaren aiki, aikin su ya tsaya daga lokacin annabawansu. Qur'ani yanzu duk ya shafa aiki da waɗannan, saboda ka imani kawai zakai Allah ya saukar da su, amma ba ɗauko su zakai ka mai da su tsarin rayuwarka ba. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, sanan sun sakankance da lahira. Al yaqinu jazmul qalb ma al istinadu ila al dalil, zuciyarka ta sakankance da abu kana da hujja, shine yaqini. Da haka ake samun ilmul yaqin, ake samun haqqul yaqin, wa innahu la haqqul yaqin, ake samun ainul yaqin la tarawunna jahim thumma tarawunaha ainul yaqin thumma latusaluna yawma idhin anil na'im akwai haqqul yaqin akwai ilmul yaqin akwai kuma haqqul yaqin ilmul yaqin ka samu sakankan cewa akan abu daidai ne baka shakka ainul yaqin ka ga abun kurukuru laysal kabar kal muayana sannan kuma haqqul yaqin ka ganka a cikin abun dan haka yaqini shine qawlu qawlin ibnu qayyim yayi dogon bayani a cikin madarijus salikin akan menene yaqini amma a takaice yaqini shine jazmul qalb mal istinadi ila dalil zuciyarka ta gamsa abu 100% sannan kana da hujja min alkitabu was sunna ulaika ala hudan min rabbihim irin wadannan suna kan shiriya kun ga ita shiriya ce ake kana kai ita kuma kata ce ake kana ciki sai a ce fi dalalin mubin ala hudan a ce fi saboda shi batacce nutsewa yayi shi kuma shiryayye hawa sama yayi wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin dan haka shi batacce dilmi ya shi akai shi kuma shiryayye sama ya hau shi yasa aka ce ala hudan akan shiriya shi ko batacce sai a ce fi dalalin shi kuma a cikin bata ba a ce musulmi a cikin shiriya sai da a ce akan shiriya liyuzhirahu ala ad-din kullihi ya dora shi akan dukkan addinai sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu rabauta al-falhu asalin sa manomi idan ya sassabe ya gyara gona ya shuka bishiya ya shuka dan itace ko ya shuka wato kwaya ya bata ruwa ya sa taki akai damuna kore ya fito zaga ya fara murmushi ya daga sai ya ganye ya fito da yaya yayan suka nuna to ranar girbi sai a ce falahal fallahu sai a ce manomi ya rabu shi sai ake kira manomi fallahu ko saboda daga falahu ne ulaka humul muflihun to yanzu dai aikin da ake tayi a duniyan nan sai an je lahira za a ga sakamakon abin da aka yi to yadda manomi yake farin ciki in gona tayi kyau ya ji dadi to haka nan wanda ya shiga aljanna zai farin ciki da aikin da ya shuka na alheri sai girbe shi a lahira to da haka ake kiran su muflihuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna to anan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka kure Allah ya yafe mana wannan yace malam ni direba ne nayi hatsari mutum biyu suka mutu biyu kuma suka ji rauni bayan na gama azumin kafara sai ɗaya sake rasuwa to yaya zan yi in dai an tabbatar wannan hatsarin naka ne ya kashe shi sai ka sake shiga lissafin wato kafararsa idan kuwa wani dalili ya zo ya kashe shi daban ba hatsarinka ba to wannan babu abin da za ka yi ala mutumin da ya samu gadon da ya kai nisabi a lokacin da zai fitar da zakka sai wata shekara yanzu aka raba gado sai aka baka miliyan 5 to ba yanzu zaka fitar da zakka ba sai ka rubuta yau daga yau ka mallaki kudin da ya kai nisabi idan ka ci gaba da juya su shekara ta zagayo to da ribar da miliyan 5 din da ribar da suka hau sai kai musu zakka ka fitar da 1/40 mutum ne yake azumi amma baya sallah wai wannan ba shine an yi mai ake cewa ba ai kaza ba ai da azumi da sallah hada suke in zaka yi su kai su duka saboda haka kai mazakatu ba ka dinga yin azumi yadda kake sallah ka dinga yin sallah yadda kake azumi mallan kai wa iyayen maza nasiha suna hana ƴaƴan su auren bazawara ko eh gaskiya wato wasu suna da gaskiya saboda wace bazawara baka san me ya fito da ita daga gidan mijin ba wata kila wani babbugun laifi tai ta boye ma kai kuma baka goge a cikin harkar aure ba in baka goge ba ka aure wata bazawarar ta fara wato wasa da hankalinka sai ka rasa kan lamarin wata kuma alakarsu da tsohon mijinta ma bata yanke ba suna nan suna ci gaba da chatin saboda haka wannan shine matsala amma in ka tabbatar ba ta da matsala ba laifin ta bane yasa aka sake ta ko nagartacciya ce ko rashin sa'an miji tai bata auri mutumin kirki ba to babu laifi dan saurayi ya auri bazawara domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zawarawa guda 10 annabi bazawara sai da ya auri guda 10 kuma shi yafi kowa hankali shi yafi kowa zaben mace shi yafi kowa kirki shi yafi kowa sanin abin da ya kamata a yi amma sai da ya auri bazawara har guda 10 da haka kenan kaga auren bazara ba laifi bane, amma ayi bincike akan ta, a tabbatar da lafiyarta, a tabbatar da kirkinta, a tabbatar da dalilin da yasa auren ta ya mutu. In an tabbatar lafiyayyen bazawara ce mai kirki mai nagarta, to babu laifi a aure ta. Amma in ba haka ba, karaka je ka nemo daidai kai. Malam, ana fitarwa motocin haya zakka? Ba a fitarwa motocin haya zakka sai kudin da suka tara sabanin motocin da ake siyarwa. Idan kana saida motoci, to duk shekara sai ka yi wa motocin nan lissafi. Amma idan motoci ka sa akan titi suna haya, to kudin da suke tarawa shi za ka lissafa a shekara. In ya kai nisabi shekara ta yi, to sai ka fitarwa da wannan kudin zakka.
Thank you.